الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاترا غوطن ذو الهجة هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دبو دايا دقريه دو دا أربعين دا دايا وندايا دي دي دا ترا غوطن أغوست شكرا تدبو دايا دبو بيو دا إشرين ميلادية muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam littafin da ya tattaro hadisai na Bukhari da Muslim waɗanda su ne mafi ingancin ainihin littafi bayan ainihin Al-Qur'ani saka yau za mu tashi a hadisi na 17 hadisi na 17 babi na aswaki wanda yake magana kan aswaki na'am
Bismillahirrahmanirrahim. Babu siwak.
Babu aswaki.
An Abi Hurairah radiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala.
Wato an karbo daga Abi Hurairah, Allah ya kara mishi yadda, daga Annabi sallallahu alayhi wa sallam ya ce,
"Laula an ashqa ala ummati."
Da ba dan kar in takura ma al'ummata ba.
La amartuhum bis siwak.
Da na umurce su da yin aswaki
inda kulli salati
tare da kowani sallah a wajen kowani sallah an gane ku sannan kuma akwai wata ruwaya na ainihin Imam Malik a cikin buwarsa inda kulli salati ma a kulli wudu an gane ai shine wato akwai ruwayan da yazo ma a kulli wudu'in inda kulli salatin an gane wannan ziyada din Malik ya ruwaito shi da Ahmad da Nasa'i amma kuma amma ruwayan da ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim ma a kulli wudu'in an fahimci wannan ai saboda haka ruwayan Malik ya zo abin da cewa abin nan shine ke cewa ma a kulli wudu'in inda kulli salatin tare da kowane alwala kuma a wajen kowane sallah da an wajabta yin aswaci to wannan hadisi wato yana nuna mana falala na ainihin aswaci shi kalmar aswaci a cikin lugar larabci yana daukar ma'anoni guda biyu yana daukar ma'anan iccen da ake amfani da shi dan yin aswaci da shi larabawa suna kiran shi siwak iccen da ake amfani da shi wajen aswaci sannan kuma na biyu yana daukar aikin da ake yi da wannan iccen aikin da ake yi na goge baki an gane ku shi ma ana kiran shi aswaki so haka idan aka faɗi kalman aswak sai mutum yayi bincike wanne yake nufi ana nufin kayan aiki din ne misali kamar iccen da ake amfani da shi ne ko kuma aikin da ake yi na goge baki don gusar da ainihin warin baki ko abin da ya kama da wannan ne wannan gabaki daya malamai sun yi magana akan shi to wannan hadisi idan muka dube shi da kyau ya tattaro hukunce-hukunce da dama na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da kalmar laula wanda malaman nahawu suka ce laula din nan harfun tina'in li wujudin harfun tina'in li wujudin ai annaha tadullu ala imtina'i shay'in li wujudi shay'in akhar ita tana nuni akan hanuwan wani abu dan samuwan wani abu an gane wannan ai tana nuni akan me hanuwan wani abu dan samuwan wani abu to a cikin wannan hadisi tana nuni akan hanuwan lizimtawan manzon Allah ga al'ummarsa yin aswaki a wajen kowane sallah saboda samuwan me saboda samuwan mushakka manzan Allah ya ki wajabta ma al'umman sa aswaki saboda samuwan mushakka in yace zai wajabta ma al'umman sa aswaki al'umma za su shiga cikin wani irin wahala mai tsanani wanda kuma wannan wahala zai iya fadar da su cikin zunubi kaga wannan mai ko ya zamanto maslaha ya zamanto cutarwa kenan akan shi kaga da wannan kenan zamu gane kenan cewa hadisin laula an ashuka la ummati da ba dan kada ta kura ma al'ummata ba kaga ya nuna akan cewa al-mushakka tajlibu taysir da ba dan kada ta kura ma al'ummata ba la amartuhum bisiwak da na umurce su da aswaci kenan menene dalilin da ya sanya manzo Allah bai umurni ba saboda tsoron kada al'umma su fada cikin mushakka kar su fada cikin tsananin wahala to wannan hadisi yana daga cikin ka'ida wanda malaman usulul fiqi suka gina ainihin ka'idar su akai na al-mushakka tajlibu taysir wannan ka'ida ne mai girman gaske a cikin usulul fiqi wanda malaman fiqi suna yin amfani da shi wajen ciranto hukunce da dama idan muka duba cikin iziya zamu ga an bude wani babu musamman yufa an yasiru dam mutlakan ko an yi rangwame ga ainihin jini dan kadan saki ba kaidi shin daidai ne jinin haila ne ko jinin biki ne an gane wannan ko mutun ya ganshi a cikin sallah ne ko wajen sallah an yi rangwame akan shi mutun na sallah sai ga jini a jikin shi to wannan saboda wannan kaida na al-mushaqqa tajlibu taysir an masa rangwame ko mutun yana tafiya a cikin tabo taban nan kuma yana da ainihin tsawo sosai in za shi masallaci dole sai ya fito wannan hanya din sannan ya je masallaci sannan a cikin a wannan hanya din akwai tabo sosai kuma wannan tabo din akwai kashi da dan fitsari a ciki ko kuma ce akwai kashi a ciki misali to kashin nan ya cakuda da ainihin wannan tabo idan mutun yana tafiya kashin yana dan tsilla jikin mutum wannan kashi wanda yake hada da tabo din ake nufi yana dan tsilla jikin mutum to shine malamai suka ce an yi rangwame kanshi saboda idan aka ce misalin idan mutum wannan abin ya tsilla ya je ya canja tufafi tufafi nawa zai canza kaga zai canza tufafi masu yawan gaske an gane ya kama hanya zuwa masallaci wannan abin ya tsilla a jikin shi ya je canza wannan tufafi ya ƙara kama hanya ya je ƙara tsalla ya ƙara canzawa to tufafi nawa je zai canza kafin ya je sallah kaga yana da yawa to saboda wannan mushakka din sai shari'a ta yi sauki a gare shi an gane wannan ko haka nan bai ziya yace da kuma jinin kudin cizo idan mutum yana sallah sai fasa kudin cizo a tufafinsa sai ga jinin nan an yi rangwame a kan shi duk wannan gaba ɗaya aiki da wannan ka'ida din al-mushakka tajlibu taysir an gane sannan kuma mace mai shayarwa idan tana shayarwa sai ya zamanto wato idan ta ce za ta yi azumi in ta ce za ta yi azumi za ta fuskanci wahala wajen wannan shayarwa din saboda haka sai ta ajiye wannan azumi saboda kar ta fuskanci wahala saboda yaron nan zai dinga tsotsan nononta idan yana tsotsan nononta za a samu matsala zai zamanto za ta rame ta fuskanci wani irin yunwa mai tsanani kai ilima ruwan nonon ya kare to saboda wannan mushakka din da ake ciki sai shari'a ta yi mata sauki cewa ita wannan mata mai shayarwa ta samu ita wannan mata mai shayarwa maimakon ta yi azumi ta ajiye wannan azumi ta ringa ciyarwa kawai an gane an gina wannan ne kan ka'idan al-mushakka tajlibu taysir sannan kuma mace mai ciki in ya zamanto wannan ciki yana bata wahala sosai tana jin matsanancin yunwa wanda in ta ce za ta yi wannan azumi za ta galabaita shi ma saboda wannan ka'ida an bata dama ta ci abinci ta ciyar saboda al-mushakka tajlibu taysir sannan tsoho tukum-tukum wanda ya tsoba sosai yana shan wahalar yin azumi shari'a ta ba shi daman ya karya azuminsa wato kullun ya daina yin azumi ya ringa ciyarwa saboda wannan ka'ida din an gane wannan ko to sannan kuma akwai ainihin cewa matafi maimakon yayi sallah raka'a hudu yayi kasaru duk wannan kaida ne wanda malamai suka kawo sanan kuma mutumin da yake jin tsananin sanyi in ya taba ruwa yana jin tsananin sanyi wanda zai iya cutuwa wannan kaida ta samu masa sauki cewa sai ya taimama an gane wannan ko shine aka gina wata kaida a karkashin ta cewa idza ta'azzara al-aslu yuswaru ila al-badli idan asali ya gagara sai a koma zuwa ga musanyan asalin idan alwala ya gagara sai a koma zuwa ga mai taimama an gane ko to duk wannan gaba ɗaya idan yin azumi ya gagara saboda mushakka sai a koma zuwa ga ciyarwa duk wannan gaba ɗaya wato an ciro shi daga wannan kaida laula an ashuka ala ummati la amartuhum bisiwak da ba dan karanta kurama al'ummata ba da na umurce su da aswaki tare da kowane ara kowane sallah kenan duk wani abin da zai wahal da al'umma annabi a shari'ance to shari'a ta nema ma wannan abin wato abin nan sauki saka wannan kaida yana da girman gaske an ciro shi daga cikin wannan hadisi din sannan kuma na biyu an ciro kaida na biyu mai suna al'amru al-mutlaq yaftadi al-wujub wato umurni yana amfana da wajibci a ina ka ciro cikin wannan hadisin laula an ashuka la ummati la amartuhum da ba dan kada in wahal da al'ummata ba da na umurce su kenan inda an umurce su da umurnin ya zama me da ya zama wajibi in kuma ya zama wajibi za su fada cikin zunubi an gane to saboda kada a sa su cikin wahala to shine dalilin da ya sanya sai ba a ba su umurni ba idan muka duba a ainihin aswaki da kyau za mu ga aswaki ya kamata ya zama wajibi ne me yasa ya kamata ya zama wajibi wato yana gusar da ainihin warin baki kuma yana kawo yardan ubangiji kasancewan idan mutum zai yi ibada ganawa ne tsakanin bawa da ubangijinsa sannan kuma idan mutum yana ibada mala'iku suna zuwa kusa da shi misali to waina al'amura na ainihin ganawa da ubangiji yana bukata mutum ya gana da ubangiji cikin tsarki da tsafta saboda ba a kusantar ubangiji cikin najasa ba a kusantar ubangiji cikin datti sannan kuma mala'iku ba sa son wari duk wani abu wanda dan adam baya so mala'iku ba sa so hadisi ya tabbata hadisin Abu Huraira wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk mutumin da zai zo masallaci kare kuskure ya zo masallaci face ba tare da warin aswaki ba a ba tare da warin tafalluwa ba yace fa innal mala'ika tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam yace domin mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam ke cutuwa da shi kaga shin ka duba aswaki yana gusar da warin baki aswaki yana ainihin gyara hakora misali to karkashin wannan ka muka duba in dai har mutum yana yin ibada da warin baki to yana cutar da mala'iku idan mutum ya cutar da mala'iku kai idan ma kana yin ibada da warin baki kila wani na kusa da kai ya hada sahu da kai zai iya jin warin bakinka idan ya ji warin bakinka ya cutu kaga ka aikata haram to duk abin da zai sa mutum ya aikata haram to ya zamanto wajibi mutum ya ainihin wato nisanci wannan al'amari to warin baki zai iya sa mutum ya aikata haram tunda zai iya sa mutum ya aikata haram kaga a ka'ida ya kamata a ce aswaki dole ne to amma sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya duba idan ya ce aswaki dole to lalle zai sanya al'umma cikin tsanani to saboda haka sai manzo Allah sai ya bar aswaki a matsayin mustahabi yanzu kenan aswaki mustahabi ne shi aswaki ba dole bane akan wannan saboda haka malaman usul fiqi sun gina karkashin wannan hadisi al-amru al-mutlaq yufidu al-wujub laula an ashuka la ummati la amartuhum wa law amartuhum lakana wajiban wa lamastaqa'u an gane da ba dan kada mada mal umma ta ba da na umurce su da aswaki kuma da na umurce su da ya zan wajibi kuma da ya zan wajibi ba za su iya yi ba za su fada cikin ainihin zunubi wanda yake mai girma saboda haka karkashin wannan kenan kaga da wannan akwai da wannan hadisi da wasu hadisai malaman usul fiqh suka gina wannan kaida na al-amrul mutlaq yufidu al-wujub to kasancewan al'umma annabi za su iya cutuwa idan aka wajabta musu aswaki za su iya cutuwa sai aka ciro karkashin wannan hadisin adarar yuzal an gane cuta ana gusar da shi duk wani abu wanda zai cutar da al'umma annabi to wajibi ne a gusar da shi daga cikin abin da zai cutar da al'umma annabi akwai wajabcin aswaki in an wajabta musu aswaki to zai zamanto al'umma za su cutu sai wanda ka sai manzon Allah ya gusar da wannan cutarwan sai ya bashi a matsayin mustahabbi kaga da wannan hadisin da kuma hadisin nan la darar wala dirar malaman usul fiqh suka gina wato aqidan azra suka gina ainihin kaidan azrar yuzal kenan karkashin wannan kaida duk wani abu wanda zai cutar da al'umma dole a gusar da shi an gane ai warin baki zai iya cutar da al'umma kaga warin baki idan mutum baya aswaki zai yi warin baki zai cutar da al'umma kaga kaida ya kamata gusar da wannan warin bakin ya zama dole kuma ana gusar da wannan warin baki ne da aswaki an gane mai aswaki zai gusar da warin baki kuma ya tsaftace ainihin bakinsa da haƙoransa sa'annan kuma ya samu yardan Ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma ya ji daɗin mu'amala tare da mutane in yana aswaki zai ji daɗin mu'amala tare da mutane sa'annan kuma ya yi koyi da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sa'annan ya samu lada mai yawan gaske a wajen Allah subhanahu wata'ala kaga shi kenan ka duba aswaki yana da amfani mai yawan gaske kaga manzo sallallahu alaihi wasallam wato akwai abubuwa da dama wanda manzo Allah ya aikata wato manzo Allah ya janye daga gare shi an gane ko saboda tsoron kada al'umma su wahala misalin sallan dare a cikin Ramadan manzo Allah yana yin sallan dare da sahabbai suka zo suna bin sa saboda tsoron kada al'umma kada a wajabta sallan dare al'umma su wahala sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya janye daga wannan sallan dare sallan tarawih na lokaci mai tsawo ko sallan tahajjud sannan kuma ga aswaki shi ma manzo Allah ya janye daga gare shi sallallahu alaihi wasallam sannan ga jinkirta sallar isha'i zuwa ga lokaci can cikin dare ai sallar isha'i asali ya kamata ne a ringa yi can cikin dare to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa in ya jinkirta sallar isha'i zuwa ga can cikin dare to al'umma za su wahala shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wallazi nafsi bi yadihi innahu lawaqtuha laula an ashuka la ummati wato sallar isha'i can cikin dare wannan cikin daren shine lokacin sallar isha'i da ba dan kare ya takura ma al'ummarsa ba kaga duk wannan yana nuna mana duk abin da zai kawo takura ga al'umma annabi manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne mai tausayi ga al'ummarsa manzo ne mai rahama manzo ne mai tsoro ga duk wani abu wanda zai cutar da al'ummarsa wannan shine abin da Allah ta'ala ya siffanta annabi da shi a cikin alqur'ani laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim Allah ya ce hakika manzo ya zo daga cikin kawukanku manzon nan azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahal da ku yana damun annabi baya kauna abun kwata-kwata an gane ku duk abin da zai wahal da ku yana me yana damun manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma harisun alaikum manzo sallallahu alaihi wasallam mai kwadayi ne a gare ku yi imani bil mu'minina raufur rahim ga mu'minai annabi mai tausayi ne mai rahama to kasancewan malamai magada annabawa ne ya kamata malamai su dau izina su yi koyi da wannan tabi'a na manzo sallallahu alaihi wasallam na tausayin al'umma kada ainihin malaman addini su sanya al'umma cikin wahala an gane wannan ko sanya al'umma cikin wahala bai dace ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi kuma manzon Allah yana gaya mana cewa bu'istu bil hanafiyya asamha an aiko ni da addini mai saukin bi addinin gaskiya mai saukin bi kaga sai manzo Allah ya nuna an aiko shi da musulunci musulunci mai saukin bi ne karkashin wannan kada malamai su ji tsoron Allah kada sanya al'umma cikin ainihin mushakka saboda manzon Allah ya zo ya gusa musu da duk wani abu wanda zai kawo musu tsanani da wahala so haka kaga wannan yana nuna mana tunda manzon Allah mutum ne mai sauki dan shari'a musulunci shari'a ne mai sauki shi ma kisa Allah ta'ala ke cewa wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim ban sanya muku addini ya zama kunci ba addinin babanku annabi ibrahim alayhi salam yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah yana so ya sassauta muku sai aka kuma gashi an halicci mutum mai rauni misali haka wannan hadisi yana nuna mana haka nan da sauran su Allah ta'ala shi ke miki mu sannan kuma wannan hadisi yana nuni akan wata ka'ida mai girma kuma har ila yau shine ka'idan nan na dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih a ina aka samu wannan cikin wannan hadisi laula an ashuka la ummati la amaltu bi siwak ma kulli wudu da ba dan kada in takura ma al'ummata ba da na umurce su da yin aswaki tare da kowane alwala to amma sai naga cewa idan wato shi yin aswaki maslaha ne kuma maslaha bane kaga tunda maslaha ne bai kamata ayi a aikata shi kuma maslahan na da girma ya kamata a wajabta shi ne amma me yasa ba wajabta shi ba abin da yasa ba wajabta shi ba saboda kada al'umma annabi su ga cikin tsanani to idan ya zaman to wato shari'a ta yi umarni da wani abu sai zaman to abin zai zaman to takura ga ainihin al'umma to ya za a aikata wannan ka'ida tana yin aiki a nan wajen an gane ku za ga wani abu ga hukuncin shi a shari'a amma lura da in an yi shi zai janyo wani barna mai girma sai a janye daga wannan al'amari ina fata gane wannan kyakkyawan misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mar ra'aminkum munkaran falyughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga wani abin ki daga cikin ku ya canza da hannunsa ko ba ka ba kaga wannan umurni na wajabci ne to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani bakauye ya shigo masallaci yana fitsari a gefen masallaci sahabbai sun taso sun tsawata masa za su mai hukunci annabi ya hana sannan wajen ka'idan cewa idan mutum ya ga barna ya canza da hannunsa to me yasa anan wajen manzo Allah bai canza da hannunsa ba ko ya umurci sahabbai su canza da hannunsu saboda wannan ka'ida na dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih wato ya kamata a canza da hannu amma idan an ce za a canza da hannu zai janyo barna wanda yake mai girman gaske sai manzo Allah ya ce a kyale shi ya gama fitsarinsa bayan ya gama fitsari annabi ya masa nasiha kamar yadda kowa ya san da wannan bayani din an gane wannan ai to shi ma anan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya wajabta aswaki amma lura da bannan da zai biyo baya wani banna ne mushakka an gane al'umma annabi za su shiga cikin wani mushakka mai tsanani za su fada cikin zunubi an gane wannan aswaki zai iya zamantowa dalilin shigan su wuta saboda haka sai manzo Allah ya duba wannan maslaha sai aka bar shi a matsayin mustahabbi ba a wajibta ba kaga shikenan barnan nan na aukawa cikin zunubi daga barin wajibi ya hana ainihin janyo maslaha na ainihin aiwatar da aswaki a wajen kowane alwala an gane da ba da haka ba za a ce duk wani alwala dole sai mutum ya yi aswaki to ba sai aka cewa zai janyo in an ce haka wajibi ne to zai janyo mai al'umma annabi su fada cikin menene su fada cikin mushakka to kaga duk wannan gaba daya hadisin nan gashi takaitacce amma kuma an fitar da ka'idoji masu yawa na usulul fiqi a cikin sa sannan kuma akwai ka'idan malayutu kulluhu la yutraku yawa abinda ba a samun shi duka ba a barin shi kuma gabaki daya tunda ba a samu wajabci ba ai sai a dan kwadai tare zan mustahabi ko to wannan shine dalilin da ya sanya aswaki ya zama to mustahabi a cikin wannan hadisi misali saboda haka abinda yake ya shahara daga cikin mazhaban Imam Ahmad cewa baya isuwa a cikin aswaki wato sai dai ayi amfani da ainihin ice icen aswaki an gane yayi in zakai aswaki kada kai amfani da brush kada kai amfani da hannu kada kai amfani da soso dole ne kai amfani da wannan ice na aswaki wannan shine abinda ya shahara a cikin mazhaba na Imam Ahmad kenan in muka dauki wannan mazhaba da mutum zai brush za a ce yayi aswaki bai aswaki ba da mutum zai amfani da hannu ya goge yayi aswaki bai yi ba wannan shine fahimta na Imam Ahmad a cikin abin da ya shahara daga gare shi amma mazhaban Imam Shafi'i da Imam na Malik da wasu malamai suna ganin cewa ya halatta mutum yayi amfani da wannan icen shi yafi amma da mutum zai amfani da duk wani abu mai kaushi wanda zai gusar da ainihin warin baki ya tsaftace shi an gane wannan ko to wannan ma ya halatta ku fahimci wannan ai duka kaulan wahidan sun yadda cewa yin amfani da wannan icce shi yafi amma da mutum zai amfani da brush ko ya amfani da soso ko ya amfani da yatsansa ko kuma duk wani abu wanda zai gusar da ainihin warin baki ya tsaftace shi wato Imam Shafi'i da Imam Malik suna ganin babu laifi akan wannan al'amari an gane wannan ai to kuma wato mutum yana samun falala na yin aswaki gurgurdan yanda ya tsarkake iya yanda mutum ya tsarkake bakin sa iya yanda zai samu wannan falala na ainihin aswaki din to sabanin malamai dangane da wannan mas'ala din dangane da mas'alan aswaki wato idan muka duba wannan hadisin umumin wannan hadisi yana amfanar da mu mustahabbancin yin aswaki a kowane lokaci ga mai azumi da wanin sa an gane ana iya yin aswaki da safe ana iya aswaki da rana ana iya aswaki da dare sannan shin sawa'un mutum yana azumi ne ko baya azumi an gane mutum na iya aswaki kowane lokaci mutum na aswaki farkon yini da kuma ƙarshen yini ba a samu wani dalili wanda ya taksisu wannan umum din ba a ka'ida na malaman usulul fiqi wato al'am yabqa ala umumihi ma lam yadull ad-dalil ala at-taksis shi nasi am yana wanzuwa akan umumin sa matakar ba a samu dalilin da ya masa taksisi ba mutum da ba a samu dalilin da ya rage masa karfi ba za a iya yin aswaki kowane lokaci ko mutum yana azumi ko baya azumi da rana ko da dare duk za a iya yin azumi gaba daya za a iya yin aswaki an gane kama Imam Shafi'i Allah ya masa rahama shi yana ganin cewa wato wannan hadisi am ne amma akwai abin da ya masa taksisi laula an ashuka la ummati la amartuhum bisiwak wato ma a kulli wudu da ba dan karanta kula ma al'ummata ba da na umurce su da aswaki a wajen kowane alwala amma kuma banda in mutum na azumi inda Shafi'i idan mutum yana azumi baya halatta yayi aswaki an gane wannan ko Imam Shafi'i yana ganin idan mutum yana azumi dole ya aje aswaki to an tabbi Imam Shafi'i ya maganar warin baki ba in mutum yana azumi sai ya zamanto yana warin baki dan an san al'adar mai azumi warin baki ko kuma warin bakin nan zai iya cutar da al'umma to kuma Imam Shafi'i ya ce mai azumi baya aswaki menene Imam Shafi'i ya dogara a gare shi sai Imam Shafi'i ya cewa ya dogara da hadisi wanda yake muttafaqun alayhi inda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa la khulufu fami swa'im atyabu inda Allah min mirhi misk an gane ai a wata ruwaya la khulufu fami swa'im inda Allah atyabu min mirhi misk wato warin bakin mai azumi a wajen Allah yafi tsarki fiye da yafi dadi yafi kamshi fiye da kamshin almiski an gane warin bakin mai azumi a wajen Allah ya fi kamshi fiye da kamshin almiski kaga da wannan kenan mai azumi ba a bukatar yayi azumi a ba a bukatar yayi aswaki in yayi aswaki zai kusar da wannan warin bakin in ya kusar da wannan warin bakin ba zai samu wannan falala da aka faɗa ba da cewa warin bakin mai azumi a wajen Allah ya fi kamshi fiye da kamshin almiski an gane to wannan shine hujjar Imam Shafi'i shin zamu iya daukan wannan hadisi a matsayin hujja na cewa idan mutum yana azumi kada ya aswaki to shine malamai suka ce wannan hadisi sahihul isnad isnaduhu sahih amma kuma wa laysa fihi sarihu dilala. An gane ku? Laysa fihi me sarihu dilala. Isnadin hadisin ya inganta, amma hadisin wato baya nuni tsoro-tsoro akan wannan abin da Imam Shafi ya yanke hukunci akan shi. Imam Shafi yana ganin cewa ba sai mutun yayi da mutun na azumi kare aswaki. Sai malamai suka ce to ai yin aswaki baya kusa da warin baki da azumi. Shi wannan warin bakin yana fitowa ne daga cikin ciki. Ko da mutun yayi brush yayi aswaki dole sai bakin shi yayi wari saboda cikin shi babu abinci. Idan mutun cikin shi ya dade babu abinci dole sai bakin yayi wari ko da yana goge bakin nan. An gane wannan ko? Saboda haka wannan abin da Imam Shafi yake faɗa wato ba shi da wannan hukunci. Dalili saboda koda ka goge bakin nan sai bakin yayi wari saboda warin yana fitowa ne ta ainihin ciki. An gane wannan ko? Saka hadisin baya nuni akan abin da Imam Shafi yake magana akan shi. Saka mutum yana da iko yayi azumi yayi aswaki koda yana me koda yana azumi. To sannan kuma Imam Shafi ya ƙara kafa hujja da hadisin nan, idza sumtum fastaku fil gada wala tastaku bil ashi. In kuna azumi ku yi aswaki da safe kafin fitowar alfijir, kada ku yi aswaki da rana. Imam Shafi ya kafa hujja da wannan hadisi, aka ce wannan hadisi wato shi ma isnadin shi a wajen malaman hadisi bai inganta ba, da'ifi ne shi. Kuma wannan hadisi ya yi karo da hadisai da dama wanda sun inganta. Daga cikin hadisai akwai wanda ainihin rawahul khamsa da kuma imamu Tirmidhi ya hasana shi, kuma imamu Bukhari ya ruwaito shi mu'allakan da siga na ainihin jazam daga hadisi na Ka'ab bin Malik al-Ansari radiyallahu an, cewa Ka'ab bin Malik yana cewa ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi yatasawwaqu huwa sa'im. Naga manzo sallallahu alaihi wasallam abinda ba zan ma iya girgawa ba, da yawa naga annabi yana aswaki alhali yana azumi. Kaga wannan hadisi gashi ya inganta, sannan kuma sarihu dilala kai tsaye yana nuna mana cewa mai aswaki yana iya yin, mai azumi yana iya yin aswaki. Sannan kuma shi wannan hadisin bai kayyade da wani lokaci ba, cewa ayi aswakin kafin fitowar alfijir ko ayi da safe ko ayi da rana ko ayi da dare, kawai annabi yana aswaki yana azumi. An gane wannan ko? Daga cikin masu ganin cewa yin aswaki mustahabi ne kai tsaye a kowane lokaci, shin da safe ne ko da rana ko da dare, kowane lokaci yin aswaki mustahabi ne? Akwai al-Imam Abu Hanifa da Imam Malik, kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wato ya zabi wannan fahimta din. To amma masu ganin cewa azumi makaruhi ne, a wato yin aswaki makaruhi ne ga mai azumi ba bayan zawali, su ne wato Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad da kuma Ishaq ibn Rahawai. To wa'annan malamai su suke da fahimta na cewa yin aswaki ga mai azumi makaruhi ne. Su kuma sun dogara da wannan hadisin da muka faɗa, cewa idza sumtum fastaku fil gada wala tastaku fil masa. To kaga wannan hadisi mun ga mun yi bayanin matsayinsa, da kuma wancan hadisin la khulufu fami sa'im inda Allahi adyabu mirihil misk. An gane wannan ku? Wato warin bakin mai azumi a wajen Allah ya fi kamshi fiye da kamshin almiski. Kaga wannan wato mun ga mun yi bayani akan cewa baya nuni akan haka. Saka mazhaban da yafi inganta shine mazhaban Imamu na Malik da mazhaban Imamu Shafi. Ko ba gaba? Masu ganin cewa ana iya yin aswaki a kowane lokaci ga baki daya. Kowane lokaci ana iya yin aswaki misali. Saka shi aswaki yana da amfani da yawa, kamar yadda malamai suka yi magana akan shi. An gane wannan ko? Saboda akwai hadisin Aisha radiyallahu anha tana cewa as-siwak mataharatun lilfam wa mardatun lirrab. Shi aswaki wato tsarki ne ga baki, tsafta ne ga baki, sannan kuma yana kawo yarda ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Wannan hadisi Imamun Nasa'i ya fitar da shi da Ahmad da waninsu. sannan ainihin mustahabbancin aswaki yana ƙara ƙarfafa a cikin lokuta masu zuwa wato mustahabbancin aswaki yana ƙara ƙarfi a cikin waɗannan lokuta idan mutum zai yi alwala ana so ya aswaki saboda hadisin Abi Huraira wanda mun yi bayanin shi a baya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula an ashuka la ummati la amartuhum bisiwak ma a kulli wudu'in da ba dan karanta Qur'ani al'ummata ba da na umurce su da yin aswaki tare da kowane alwala wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad da isnadi wanda yake ingantacce sannan kuma ana so a yi aswaki a wajen karatun Al-Qur'ani idan mutum zai karatun Al-Qur'ani ana so ya goge bakinsa saboda mai karatun Al-Qur'ani yana ganawa ne da Ubangiji saboda hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana cewa umirna bisiwak wato an umurce mu da aswaki wa kala sai Ali yake cewa innal abda idza qama yusalli atahu malakun khalfahu yastami'u al-Qur'an lalle bawa idan ya miƙe yana sallah mala'ika yana zuwa masa ta bayansa yana sauraron karatun Al-Qur'ani wa yadunu ko mala'ika yana kusanta da wannan bawa fala yazalu yastami'u wa yadunu hatta yadha'afahu ala fihi ba zai gushe ba yana sauraro yana kusantowa shi wannan mala'ika har sai ya sanya bakinsa akan bakin wannan bawa din fala yaqra'u ayatan illa kana fi jawfil malak shi wannan bawa ba zai karanta wata aya ba face wannan aya ya kasance a cikin cikin wannan mala'ika din wannan hadisi kaga shi mala'ika yana cutuwa da warin bakin mai azumi yana cutuwa da warin bakin kai mutumin da yake mai warin baki idan mutum na da warin baki mala'ika na cutuwa da shi kaga idan mutum na karatun Qur'ani sai ya zamanto yana da warin baki mala'ika ba zai iya kusanta zuwa gare shi ba an gane wannan ko wannan hadisi Imam al-Baihaqi ya fitar da shi kuma al-Allama Nasiru Sunna Nasiruddin al-Albani ya inganta hadisin a cikin sahiha sannan kuma mustahabi ne yin aswaki a wajen shiga gida ana so idan mutum zai shiga gida ya aswaki saboda hadisin Miqdam bin Shuraish an abi yana cewa sa'altu Aisha radiyallahu anha Miqdam yana cewa baban shi na cewa na tambayi Aisha radiyallahu anha nace mata bi ayi shay'in kana yabda'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ayi shay'in kana yabda'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da wani abu ne annabi ke farawa sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baytahu ya shiga gidansa idan annabi ya shiga gida da wani abu yake farawa qalat take cewa bisiwak yana farawa da aswaki yana shigowa gida zai aswaki menene hikimar yin aswaki zai yi mu'amala da iyalansa a wajen mu'amala da iyalansa an ce ba cuta ba cutarwa in ya shigo gida da warin baki kaga zai zamanto yana magana da matarsa bakin shi na wari yana magana da ƴaƴansa bakin shi na wari so daga ya kamata yana shiga gida kafin ya shiga daki ya fara mu'amala da iyalansa yayi sauri yayi aswaki in haka mustahabi ne sannan a wajen sallah shi ma mustahabi ne yin aswaki a wajen sallah saboda hadisin Abi Huraira radiyallahu an yana cewa wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashuka la ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin da ba dan karanta Qur'ani al'ummata ba da na umurce su da aswaki a wajen kowane sallah kana shi ma wannan hadisin muttafaqun alai ana so idan mutum zai yi sallah in zai gana da Ubangiji to ya kamata yayi aswaki sannan kuma mustahabi ne a lokacin da mutum zai kiyamul layli idan mutum zai kiyamul layli shi ma mustahabi saboda hadisin Huzaifa radiyallahu anhu yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama liyatahajjat yashusu fahu bisiwak manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya miƙe domin tahajjud yana goge bakinsa da aswaki kaga duk wannan yana nuna mana mustahabbanci aswaki an gane wannan ko kaga duk muka fahimci wannan da kyau irin waɗannan wurare ya kamata ya zamanto wajibi ne saboda ka'idar la darara wala dirar ko amma in an ce dole ne sai mutum ya yi aswaki kullum to bawa zai iya fadawa cikin mushakka zai iya fadawa cikin zunubi shine dalilin da yasa sai manzo Allah ya bashi mustahabi to an kwadaitar da mu kada mu ringa wasa da asuwaci an gane lokaci lokaci mu ringa goge bakin mu saboda gusar da wannan wari na baki din da kuma ainihin samun yardan Ubangiji subhanahu wataala da kuma jin dadin mu'amala da mutane da jin dadin mu'amala da mala'iku duk wayannan gaba daya su taimaka mana in mutun nayi sannan kuma mutun ya samu lada a wajen Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shi taimake mu an nuna mun cewa lokaci yayi za mu tsaya a nan wajen wa alaikum assalam
tambaya guda biyu shi tsakanin asuwaki da makilin da bafi da hannu wanne ne aula
to zahirin abinda malamai suka yi bayani yin asuwaki da wannan iccen iccen asuwakin yafi an gane sannan sauran suka biyo baya amma akwai masu ganin cewa komai kai amfani da shi burin dai abun wato a tsaftace hakori a gusar da warin baki
tsakanin mai azumi da mara azumi ko nau'in itace da shari'a ta ware ne wannan zai amfani shi ko ko duk wanda mutum ya samu saboda wani dandano bai dandano
to ana so ga mai azumi san samu ya amfani da asuwakin da bai da dandano saboda kada ainihin yana asuwaki yana hadiye ainihin yawo tare da wannan ice din na'am
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
malam kenan wannan kawaidin da aka ciro a cikin wannan hadisi din
na'am
wanda ake magana da shi akwai na wato kamar ba a so a takura wajen maluma misalin malami zai mai tsanani kina wannan tsanani din idan aka samu malami yana da irin wannan tsanani ko ga dalibai kenan bai nuna kiyar shi mai tsoron Allah bane
eh wannan tsanani ga malami yana yi to ya saba musulmin manzo manzo Allah ba shi da tsanani an gane ko kaga kaida mai girma cewa in kaga zaka aikata wani abu ne mai amfani amma abun zai iya janyo barna mai girman gaske to ba shi kawai an gane shi yasa aka hana ainihin inkarul alani alal wulat shugabanni a fito kan mumbari ana zagin su ana fadin kurakuran su in ka fadi wannan akwai maslaha amma bannan da zai biyo baya shi yafi yawa an gane yin muzahara yana da maslaha amma bannan da zai biyo baya shi ya ninninki ainihin maslaha din sannan daukan makami ga ainihin mahukunta shi ma kaga irin wannan akwai maslaha amma kuma bannan da zai biyo baya ya ninninka maslaha din akan wannan sai ayyan bayan da ka'idar mai dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih a gane wannan ko sai a dakatar da duk wayannan abubuwa gaba shi daya wa alaikum assalam
wala akwai wani risk wanda ya ayyana wannan asuwanci misali in ya kai tsawon kaza ne za a daina amfani da shi ko kuma kawai sai ke ji ko yayi
to gaskiya ga zahiri ban san wani nasi wanda ya kanci tsawon asuwaki ba abinda ake bukata dai asuwakin ya zamanto ya kai matsayin da za a iya amfani da shi wajen goge baki a kusar da abinda ake kusarwa din Allahu a'lam masha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk